من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبت قال مدعو كتيمي كوى من كومي وانت يلونا من انا غاناتي وتقص لوجه رمضان إجراد بوليه جريه بوليه الثلاثين لترى تمن زو صلى الله عليه وسلم لغا مكة زو مدينة وانت تيجي جيد يو ملا عشرين لفوشو جوشن بيرشي كلا تجبو بير شاتة فس مجلسيني نا قرآني نا تفتيري ديكي بدانا أشوانا وطا من البركة وانا مسلا كنا صحابة لكي فنديلا أدوك كان شكرا إن يوم من تابع الجرى ملا عشقين سورة في النساء kuma mun tsaya kan aya ta 25 yau za mu ta aya ta 27 na 28 yau za mu dora kan aya ta 29 ko
na'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
نعم الله ملك الكيس يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذا كتي دوكيو ينكو أتكانو كدا برنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سيتهن يركاس وانتي وان دي قدان بس يرجي ديني دي يرداء تكانوكو ولا تقتلوا أنفسكم كذا كوكشكاو كنكو إن الله كان بكم رحيما lallai Allah ya kasance mai tausayi ne gare ku shi yasa kisan kai bai halatta ba za ka ce kaina ne ina kashe kaina ina ruwan wani a Allah mai tausayin ku ne man ya faru zalika wanda duk ya aikata waɗannan abubuwa da aka haramta ya aikata su udwanan yana mai ƙetare iyaka yana mai ƙetare doka da shishigi wa zulman kuma yana mai zaluntar kansa domin duk wanda ya ƙetare dokar Allah kansa ya zalunta. Allah ya ce fa sawfa nuslihi nara da sanda za mu shigar da shi cikin wata wuta ta musamman
wa kana zalika ala Allah yasira, kuma wannan ya kasance abu ne mai sauki a wurin Allah madaukaki. Malaman suka ce yayin da aka gama bayani akan ayoyi wanda suke da alaka da maganar mata da aka haramta aurensu, shine al-muharramat wa tuminan nisa, da aka gama bayanin su kuma sai aka adadin wannan magana yanzu da bayanin kuma wasu abubuwa da aka haramta na cin dukiya tsakanin al'umma. Can alaka ce tsakaninka wato matan da zaka aura, aka ce ga su haramun kakka aura, aka bayyana su dan ka san haramcin su, kuma in ba su ba ka san halan ne. Yanzu sai aka dawo kuma za a yi bayani akan abin da yake al-muharramat al-mutaalliqa bil amwali wal anfusi, abubuwan da aka haramta wanda suke da alaka da dukiyoyi da kuma rawuka. Isra bayanin muharramat al-mutaalliqa bil ibda, bayan an gama bayanin wanda aka haramta mana na mata, to kuma sai aka kawo wannan hifzan din, wato hifzan li huquqi dha'afa, domin a dai ci gaba da bayanin kiyaye haƙƙoƙin masu rauni. Domin yace dukiya idan azzalimi ya tashi zai zalunci, to galibi yakan nemi wanda yake mai rauni ya zalunta. In ka ɗauka ka dubi yau yadda ake ta ɓangaren dukiya zalunci da ake yi, da wahala ka ga na ƙasa mai rauni ya tafi ya taɓa dukiyar na sama da shi, ko dai ya ɗau makami wanda makamin ne yake ƙarfi a gare shi mai dukiyar ya saka mai, kamar yau ɗan kidnapping da suke yi. Aka ga ya zo ya nuna bindiga, ya nuna makami, an tafi da wanda aka tafi da shi ɗin, sannan a can a yi ta nuna ko ran shi ko kuɗi da za a kawo, ko ran ka ko kuɗi, ko a kawo kuɗi ko mu kashe ka. Kaga a daidai wannan lokaci shi mai rauni ne, ba yadda ya iya, bai da ƙarfi, bai da makamin da zai iya kare kansa, ba wani jami'in tsaro da zai kare shi, a daidai lokacin ya zama mai rauni. To haka nan ɗan fashi sanda ya faɗo maka ko ya tsare ka, haka nan ɓarawo banda mai sata a ɓoye, duk waɗannan za ka ga masu ƙarfi ne. Haka nan sata irin wacce ake ƙarƙashin gwamnati, za ka ga dukkan mai ƙarfi ne yake yin, yake sace dukiyar al'umma. To dukkan waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da su ba, shi ya sa sai aka jero haramcin su. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da ɓarna. Kalmar batil tana da faɗin gaske, duk dukiyar da za a ci ta ba da yarda rai ba, ko ta hanyar sata ko kwace ko caca ko ta hanyar riba da akan ci ko ta hanyar kowa naye, duk waɗannan sunansu albaɗin, domin albaɗin kishiyar haƙƙo ne. Wancan ku ci dukiyarku bisa gaskiya, ta hanyar kasuwanci, ta hanyar kyauta, ta hanyar sadaka, ta hanyar da shari'a ta yarda, shi ne bil haƙƙi kenan. To kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar ɓarna, su ne waɗannan abubuwa kamar yadda Ibn Kathir nan ya lissafo su, cin dukiya ta hanyar da shari'a ba ta yarda ba, hanyar riba, hanyar caca da makamantansu, nau'o'i ne na dukkan hanyar da shari'a ba ta yarda ba, sunanta al-ba'il, in an dai an yi mu'amala an ci dukiya tsakani. Sai Allah ya ce dukiyarku la ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'il, kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku da ɓarna. Yayin da wani ya zo ya ci dukiyarka taka ce a daidai lokacin, shi ma yayin da wani ya je ya taɓa tashi tashi ce, shi ya sa sai aka jingina dukiyar zuwa gare mu. Ita dukiya asalinta ta Allah ce, yana ba mai ita ne riƙo ya gaya zai yi, zai cire haƙƙin Allah a ciki, zai sarrafa ta yadda Allah ya ce, zai ciye da ita inda Allah ke so, ko zai yi yadda ya ga dama. Shi ya sa ake cewa almalu malul lahi, dukiya dukiya ta Allah ce, kai an baka ne ka riƙe a gaya za ka yi. Wannan haramci ɗin yana nan a cikin dukkan yau abin da ake gudanarwa, abin da muke gani. Ka karɓi dukiyar wani da sunan rance ya baka, za ka je ka juya, in ka sayar ka kawo mai kuɗin, in kana sayarwa ka je kawo mai aita rikici, wannan cin dukiya ne da ɓarna. Maganar sannan muka yi baya ɗazu ta hanyar cin dukiyar mara'a, ita ma cin dukiyar ce da ɓarna. hakanan abinda muke ta gani yau na kwace da kowan nayin da duk wannan gaba daya yana karkashin haramcin nan Allah yake kar ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da barna sai Allah yake illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai in ta hanyar kasuwanci ne wanda ya gudana tsakanin ku bisa yarda an taradin minkum kai ka ce wannan illa din istisna'i ne daga cikin wancan kar ku ci dukiyoyin ku da barna to ta hanyar kasuwanci ana cewa ku ci kenan shine malamai suke cewa istisna'i ne munqati wato ba daga cikin abin da san aka haramta aka dauko shi ba san cin dukiya ta wancan hanyoyi daban haramun ne shi ko kasuwanci asalan halal ne kinan ana cewa sai dai ta hanyar kasuwanci dai gudana tsakanin ku wanda ya gudana bisa yarda shi yasa kalmar taradi yazo an taradi minkum ga littafin nan nawa kai kuma kana so kai littafin kike so ni kuma kudi nake so nawa zaka saya nawa zan sayar maka mukullin ciniki 2000 albarka 3000 har mu daidaita akan abin da na yarda kai yarda shi kinan ka ba da kudi in baka littafi wannan shine an taradi minkum shine kayya da kasuwancin da ya gudana tsakanin ku bisa yarda ashe kaga kasuwancin da shari'a ta haramta su ma duk suna cikin cin dukiya da farna kenan in ka koma kitabul buyu zaka ga malamai sun ware cinikayya na halal kuma sun ware cinikayya na haram wannan cinikayya da ake ta haramun ita ma tana cikin bid'atin yau irin kasuwanci da ake ta yi ka kasa gane kanshi ya me ake nufi abu ne a kudindine a cikurkude musamman kasuwancin da zai fito daga hannun yahudawa ko daga hannun yan china din nan zaka kasa gane ina aka sa gaba wani lokacin kuma su ne suke da tsari na gaskiya ga riba ga uwar kudi ga riba ga abinda zaka saya ga kudinsa ga kima ga komai sannan nan inda aka ce wato an taradin minkum din nan cewa za ku ci ne wato yadda tana kasancewa ta kauli ko ta aiki ma'ana in muka zo za mu yi saye da sayarwa sai na ce maka nawa ka saya na saya kaza a albarka kaga nan kauli ne wannan shi yake nufi da taradi kawai ko ko ishara da nuni su ma suna tsaya matsayin kauli malamai suka ce a dole sai an sami kauli nawa ka saya kaza sai a har a daidaita wasu suka ce a ishara ma ta isa in ka zo supa market ka ga an rubuta kaya wannan farashin shi kaza wancan kaza wannan ishara ake maka ka ɗauka ka zo ka biya wannan kuɗin ka fita da kashi kenan akwai yadda tsakani ka yadda da farashin shi yasa ka ɗauka su kuma ka biya su kuɗi shi yasa suka baka ɗauki to duka wannan shi malamai suka ce kenan taradi zai iya kulluwa ta hanyar ne ta hanyar faɗi ko ta hanyar rubutu ko ta hanyar ƙauli ko ta hanyar ishara ko daga kai ka ce wannan kaza kamar yadda ake cinki da kurma ko ka ce mai haka haka sai abin nan ta yadda ya daga ka ya da shi nan ya yi ko da yankin kurma kenan in ya nuna da ya so kai ka fahimta ya fahimta aka kirga kuɗi aka bayar ciniki ya samu saboda an sami taradi a tsakani an fahimta da kyau duk wannan ƙarƙashin kasuwanci ne wanda Allah ya haramta mana wato wanda Allah ya halatta mana mu kuma ya haramta mana mu ci mu da barna to da aka faɗi kasuwanci kadai cewa illa an taradin minkum shin kasuwanci ne kadai hanyar cin halal ba wasu hanyoyin ijara ya hamukallah kamar ijara shine abin nan da ake kiran shi kwadugo kenan ko kuma leburanci shi ba hanyar cin halal ba ai shi ma malamai suka ce ita tijara kalmar ce mai faɗi abubuwa da yawa suna shiga ƙarƙashin ta da yanda ka je kamfani aka ɗauke ka ka yadda za a biya ka 200 a wata kana masa aiki a wannan kamfanin a lokacin ai an kulla ciniki ne tsakanin energy ɗinka wahalar da kake yi kake ba da ita a wata kai kuma ake ba ka wannan kuɗi kake amfani da su ka ga shi ma kamar kasuwanci yake to shi ma ita ma hanya ce ta halal dukkan wani abu da za a kulla na yarjejeniya na ijara kaza za ka yi ma a kan kaza na yadda ka yadda aka yi ita ma hanyar ce ta halal kuma daidai take da kasuwanci. Haka nan sadaka aka kawo a bata baka, wanda ya baka ya baka sadaka ta je ka ci kanta halal, ya kawo ya baka kyauta kanta halal. Duk waɗannan hanyoyi ne na cin halal, amma an faɗi kasuwanci saboda shi ne ƙololuwa na abin da yake faɗi wajen hanyar da ake bi a sami dukiya kuma ake bi a sami halal. Muddin an gudanar da shi da Allah ya ce shi yasa ake so cikin al'umma a sami ƴan kasuwa. Kasuwanci farazu kifaya ne, ba za mu tafi dukkanmu zama ƴan kasuwa ba, amma kuma wajibi a sami ƴan kasuwa a cikinmu. Domin idan babu ƴan kasuwa, sanda ka tashi buƙatar kauruma za ka je ka saya. Kaga kenan kasuwanci halal ne a sami ƴan kasuwa, kuma su tsaya su yi kasuwanci irin na sahabbai wanda Allah ya yabe su. Ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Wasu mazaje ne na musamman na sahabbai, su saye da sayarwa da kasuwancinsu baya hana su ambaton Allah. Lokacin sallah na yi sai a tattara a aje, inda saye da sayarwa ba karewa zai ba a je a yi sallah. Har yau kasuwar Madina in ka je aka kira sallah haka yan kasuwar ta ciki. Ana kiran sallah kowa zai jingina kasuwanci, duk ko cinikin da yake da ribar da yake ci sai an sallah da sallah sannan zai buɗe shago. Haka ya kamata al'umma musulmi su zama. Idan ka je Madina aka kira sallah, za ka ga hatta tituna suna karancin mutane. Haka nan kasuwa duk an kade hanyar masallaci, saboda mai sallah ita ce gaba da komai. Amma munan ana kiran sallah wani ga shagon shiga masallacin, ko a jikinsa ba ruwansa gogon naka, shi kilicciya zai bayanu zai ba, sai nan gaba zai haɗa, ko kuma sai ta nuna zai. Allah ya kare. Allah madaukaki yake cewa wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunanku. A nan wurin malaman suka ce aka faɗi kai, kaga ashe in an ce kar ka kashe kanka, nin babu aula kuma ka kashe wani kenan. Hanin kai karan kanka an ce kar ka kashe kanka, ashe nin babu aula kenan, ba sai an ce muku kar ka kashe wani ba, tunda kai ba ka yarda ka kashe kanka ba, to ina kuma ka je ka kashe wani kenan. Kuna fahimta da kyau kenan kisan kai. Wato wasu malamai suka ce, wasu suka ce a'a, ai abinda ake nufi wato kar ku wala taqtulu anfusakum bi intikabi maharimillah, kar ku kashe kawunanku ta hanyar aikata manya-manyan abubuwan da Allah ya haramta, abubuwan sanda da aka lissafo a baya, kar ku je ka aikata su. Idan ka aikata su kamar ka kashe kanka ne, kuma haka ne ya yi ko? An kayi aikin da za a jefa ka ko za a jefa shi wuta, ina sauran kisan kai. Ai kisan kan ma da ya fi kowane kenan, domin ka yi laifin da za a jefa ka wannan sababinsa za a jefa ka cikin azaba, ko kuma ka yi wata ma'asiya sababinta sai an ɗanɗana maka wuta. Dukkan waɗannan suna cikin kisan kai. Haka wasu suka fassara wurin, suka ce wa aklu amwalikum bainakum bil batili, da cin dukiya a tsakaninku duka suna cikin kisan kai. Ka ci dukiyar wani tana nan sai an rubuta, domin babu ba za a kyale ba. Duba yadda haƙƙoƙi suke, za ka iya saba ma Allah ka ce Allah na tura ya ji maka, amma haƙƙin wani na nan yana nan a kanka, sai ka nemi ya ji maka ko sai ka mayar mashi. In ba haka ba sai an yi sai gobe kiyama. Ashe mutane da suke ta neman duniya ta hanyoyi na haramun, da sun san ayoyin nan, sun fahimce su, sun imani da su, ba za su yi ba. A je ka tsara hanya, mutane su zo za su wuce da motar su, kawai ka ɗaga hannu ka tsare su, ka sa uniform irin na jami'in tsaro. Shi wanda yake a motar tsammani yake jami'in tsaro ne, kana zuwa kawai ya nuna maka bindiga, fito shi kenan, ka fita a yi daji da kai, a tafi da kai a dinga azabtar da kai, sai bayan kwana biyu uku sannan a fara waya da ƴan uwanka, ku kawo miliyan 100 in kuna son ransa, ku yi kaza ku yi kaza. Haka za a dinga ciniki da ƴan uwan wanda aka kama har sai an kai yadda suke so, ko kuma yadda miliyan uku miliyan 5, sannan a zo a ce ku je ku aje wurin kuɗin wuri kaza, sannan ku zo ku ɗauka kuma ku yi kaza. Kai ka ce a fim yau abinda ake ce kenan, tunda ana yi a can kudancin ƙasar nan ana jin labari, labari da ake ji, ya gangaro ya gangaro ya zo wajen Abuja, yanzu ya gangaro ya zo tsakanin Abuja da Kaduna, yanzu ya gangaro ya zo tsakanin Kano da zariya nan dai in ka tafi wani sukina ne duk abubuwan da ake cin kinan ya ma gangaro ya zo cikin gari fasirin masifar kiran masu yin wannan sun imani da Allah kuwa sun yi imani da ranar lahira sun imani za a yi tashin kyama wani kuɗi za a baka me za ka yi da su wannan kuɗin naka ne halallinka ne kuma ka ce za ka kashe rai rai wacce nan aka ce kar ku kashe kawunan ku ‘ya’yan uwa wallahi halin da muke ciki ya kamata a sake duba wani bala’in in ya zo wataƙila akwai saboda zuwansa sai a koma a sake review a duba ko dai mun sake jango lokacin Allah ne shi yasa ya kawo bala’in yau ba wanda zai ce ya kubuta daga wannan bala’in kamar sanda boko haram ya zo ba wanda zai ce ya kubuta na cikin masallaci bai kubuta ba na kasuwa bai kubuta ba na ofis na gida na ina ko ina bala’in ya maimai sai da Allah ya kawo ya ɗauke mana aka yi ta addu’a kowa ya dubawa mai iyawa sai Allah shi ma wannan kidnapping din abin da ya kamata kina mu koma ga Allah mu yarda cewa wataƙila laifinmu ne ko laifin wasu a cikinmu suka taɓo fushin Allah ya sauko da bala’in aka sami wasu aka cire masu tausayi aka cire masu imani su kama mutum su tafi da shi su dinga azabta ne cikin jejin Allah saboda kuɗi kuɗin da take in za a baka duniyar nan gaba ɗaya saboda rai ɗaya da za ka taɓa mutuncinta duniyar ba ta kai ƙima ba a wurin Allah sama da wannan bawan Allah da za ka taɓa. Amma yau rube da ake ce da rawukan al'umma wani a kai kuɗin kuma a kashe shi abin da ake ce ki ne kuma kuma koma ga Allah mu duba kilan kuskurenmu ne mu yi ta istighfari muna tuba muna roƙon Allah kuma mu ɗauka ba mu kiya mana sai Allah dan ba za ka iya duk hanyoyin nan da ka san nan ka sanya wata jami'an tsaro da jeji da ko ina ka ce ko ina ana so a kama ɗanki da nafi ma zai iya wannan ba wanda zai iya ba wasu 'yan sanda da sojojin da za su iya wannan babu su ina suke unguwa za ka ganta faɗinta da ƙaruwarta saboda shekara 20 ko 30 division na 'yan sanda inda yake haka yake ba ƙara shi ba su kuma 'yan sandan suna nan haka wanda cikin gari ba iya isar da 'yan sanda su tsara komai ba ina ga daga gari zuwa gari ina za a iya kaga dole mu koma ga Allah mu gyara wannan kisan kan da ake abin ya wuce yadda ake rashin tausayin ya yi yawa kuma inda an koma bayanin da muke na ranar ana shari'ar Allah shi kenan amma babu an kama mai laifi an ji an tsayi shekara da shekaru an ji an kama shi an ɗaure an ji an kama shi a mai hukuncin da ba irin na Allah ba Allah ba zai sanya tausayi ba kuma ba sai ba za su bari ba ta samu mu gare kuskuren mu gyara ita kuma hukuma ta tashi ta kula da rayukan al'umma Allah ya kare a kashin wannan aya jiya mun karanta hadisi wanda nan ya kamata ba na jin bisa kuskure wajen karantawa na kai shi can nan ne hujja da dalili a jinsan Amru bin al-As da suka tafi yaƙi suka je ya sami mafarki kuma lokacin sanyi ya zo shi ne limami ya wuce ya sallah da taimama su koma mu da alwala aka gama suka dawo gida labari ya je ma manzo sallallahu alaihi wasallam kamar an kai tsaguri kinan ko kara nabi ya kira Amr bin al-As haka ne kai kai mamam wato sallah da taimama ya ce sanyi ake muku kuma nake jin tsoron in yi amfani da ruwa kila ya zama sababin mutuwata kuma sai na tuna faɗin Allah madaukaki wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku da kanku shine na je na yi taimama na yi sallah da su annabi sai ya dariya bai ce komai ba kaga kinan magana ta tabbata kinan da laifi ne sai ce kai laifi sallah ba ce ba sai su sun sake sallah kai ma sai ka sake ko kuma wannan an yi kar a ƙara amma annabi sai ya dariya kaga kinan duk sadda za ka shiga wani bala'i wanda zai ja maka ka rasa ranka to a shari'ance ba yadda ka shiga ba duk abin da zai ja sababin ka rasa ranka to shari'a ba ta yadda ba kamar yadda ya zo cikin hadisi man wato man katala nafsahu bi shay'in utiba bihi yawm al-qiyama duk wanda ya kashe kanshi da kanshi to lallai za a yi masa azaba da abin da ya kashe kansa gobe kiyama in wani makami ne da shi za a yi ta masa azaba in wata bindiga ce sa ya harga kansa in wani abu ya saka ma kanshi kamar yadda ya faru zamanin wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yace kana rajulun mimman kana qablakum wani mutum can kafin lokacin Ahlul Kitab kenan wa kana bihi jarhun yana da wani rauni a jikinsa fa akhadha sikinan nahara biha yada sai dauki wuka sai yanka hannunsa inda jijiyar jini take ya yanka jini koye ta kwarara bayan yankawan wa ma raqa addamu hatta mata jini bai tsaya ba yana ta kwarara jinin sai gama tsiyayewa har ya mutu saboda haka qala Allahu azza wa jalla annabi yace sai Allah madaukaki yace abdi badani bi nafsihi haramta alaihi janna wannan bawan nawa ya gaggauta kawo kan sauyina ni kuma na haramta masa aljanna kaga ashe kisan kai ba karamin matsala bace babban laifi ne ko da kila zaka ce a'a haramcin ba na har abada bane indai ya mutu da imani lallai laifi ne yana cikin manyan kaba'ir ya kamata mu gane da kyau yau irin wannan abubuwan suna ta faruwa cikin al'umma da can sai kafashen turawa kafire zaka taji ya rake kansa ya shake kansa ya bindiga kansa amma abin ya gangaro cikin al'umma musulmi yanzu kawai mutum ya shiga cikin matsan rayuwa da kunci baya karatu ba imani ba komai ba koma ga Allah sai ya tunanin kamar ya kashe kansa shi kenan ya huta wannan tunani ne mara kyau ga hadisi abinda muka ji ya saba ma wannan ayar bai dace ba wani ya so makami ya ce zai kashe kansa da kansa in kai haka ga dalili mun ji kuma sannan kashe kanka kamar kana ɗaukan ita rayuwar taka da kai karan kanka kana mulkar kanka hali dukkan mu bayi ne na Allah Allah ya halicce mu mu bayin shi ne shi yake sarrafa mu yadda ya so sai yadda yake so za mu yi shi yasa ka je ka kashe kanka ko ya kashe kansa can wannan kamar kana nuna kai kake da ikon kanka ka manta ba kai ka halicci kanka ba Allah ne ya halicce ka tunda shi ya halicce ka shike da iko a kanka kenan ba kai zaka wato aikata wannan aika ba mun ce idan har an hana kashe kai to ina ka kuma kashe wani shine min ba da aula kamar yadda Ibn Kathir ya faɗi a nan wani me Allah ya ce aya ta gaba an karanta ta wa man yaqul zalika udwanan wa zulman duk wanda ya aikata haka bisa wato ƙetare iyaka kenan ga inda aka ce kai yayi ya ƙetara sannan yana mai zaluntar kansa to lallai fa sawfa nuslihi nara malaman kace nan da aka ce man yaqul zalika wadannan hanahane wasu ka ce tun daga farkon sura hanna wanda dai ya aikata waɗancanan kawo da aka haramta tun daga farkon sura nan hannan to lallai za a shiga da shi wuta wasu ka ce abinda ake nufi da mirin zai koma ne zuwa abinda aka faɗi na kusa shine kisan kai wasu ka ce a zai haɗa har da maganar wannan cin dukiya da farna wanda duk ya ci dukiya da farna ta wani ko kuma ya kashe kansa da kansa ko ya kashe ran wani to lallai za a saka shi wuta gobe kiyama Allah ya kare mu to duk dai wannan malaman tafsiri sun kawo wannan tawjihat din kowane ka dauka zai shiga idan hana ka ake tun daga farko hannan ai an hana kan haramun ne in kuma wannan din ake nufi duk dai Allah ya ce wanda ya kafa saukan sulihi nara da sannu za mu shigar da shi wuta sannan a wannan kina Allah ya kare mai karishin ayar wa kana zalika ala llahi yasira kuma yin hakan a wurin Allah abu ne mai sauki na'am
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima
na'am Allah madaukaki ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuka nisanci manya-manyan ababai haramun da muka hana ƙwaikata su mukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku muna da wato ƙananan laifukanku wani nudkhilukum mudkhalan karima ko mu shigar da ku mashiga ta karamci ita ce aljanna kenan wannan aya in tajtanibu in kuka nisanci ma tunhauna anhu abinda aka wato hana ku su abubuwan da aka hana su ne kaba'ir zunub kenan sai Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku ƙananan zunubai wannan cewa kananan ko kuma manya-manyan zunubai su ne kamar me wani hadisi wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'al mubiqat wani tsanci manya-manyan laifuka masu halakarwa guda bakwai sab'al mubiqat manya-manyan laifuka da zunubai masu halakarwa guda bakwai kila ya rasulullah wa ma hunna tabbatacce waɗanne ne su yi manzon Allah kasan su sahabbai tsoron zunubi suke tsoron laifi suke da sai ji za su kasa kunne su ji dan su nisance shi tunda an ce masu halakarwa ne su ku ba su su halaka kullum su suke sami tsira su sami kubuta su sami rabauta sai suka tambaya da bi ƙarin sai ya ce a shirku billah na farko shi ne shirka da Allah haɗa Allah da wani wajen bauta haɗa shi da wani wajen rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa wa qatlin nafs allati harrama Allahu illa bil haqq nabi shine da kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi na shari'a na uku sihiru da sihiri shine yi kaje kai ma wani abinda zaka kawo mai da hankali ko ka kawo mai da abinda ko ka zama sababin wata cuta dai ga shi na sihiri wani babi ne mai zaman kanshi wa akalu riba da cin riba shi ma yana cikin manya-manyan zunubai wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya wa tawalli yawmal zahri da juya baya wato inda ake gumanzu da kafirai kai ka juya ka tafi ka gudu kenan wa qalbil muhsanatil mubiqat wa minna wa mu'minatil qatilat da yamma mata ka tangagu kazabi mata mu'minai kamammu ka kalle su ke mata kazabi to yana cikin manya-manyan tabair manya-manyan zunubai ranar lahaji akwai wata lakta ta matar da za mu gudanar wacce takenta shine wato ijtinabi asabul mubiqat nisancin laifuka guda bakwai manya-manya wannan hadisi malamai suka ce to wannan kamar an lissafa iyakacin manya-manyan zunubai kenan san Allah ya ce in kun nisance su za a kankare muku kanana to waɗannan da annabi ya faɗi su kenan malamai suka ce a'a ai ba su kenan ba kawai an faɗi adadi ne bai da mafhumi kamar yadda aka ce ne Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su kun fahimta da kyau kaga an faɗi adadin amma ba su ne kadai iyakacin sunayen Allah ba to haka nan a nan ma ba su kadai ba ne domin Ibn Kathir nan ya yi ta kawo ya ci zaƙulo manya-manyan zunubai wanda an batan su ya zo cikin hadisi kun ga zagin iyaye na ciki guje ma iyaye na ciki ko sannan zina da matar makwabci yana cikin manya-manyan zunubai sannan rantsuwa irin ta gamu karanta kan karya ka san karya ce amma karanta duk suna cikin manya-manyan zunubai sannan da rantsu da ainihin wato zagin musulmi kawai ka sami musulmi ka dura masa zagi ba bisa haƙƙi ba yana cikin manya-manyan zunubai domin annabi cewa ya kamar ma kashe wato kamar kashe shi ne suna da yawa da Ibn Kathir nan ya lissafo ji ya ce suna cikin manya-manyan zunubai amma aka faɗi waɗannan to da aka ce ne wanda ya nisance su za a kankare mashi ƙanana yaya ake definition ɗin manyan babban zunubi malamai sun ta bayani da yawa sun ce abinda ake nufi da babban zunubi shi ne zunubin da ƙarƙashinsa akwai ya tarattabul uquba duk abin da aka nassanta in kai kaza za a yi maka kaza na zunubi kamar ka ga zina wanda ya akwai abin da za a yi mashi a duniya haka fata kuna ganewa akwai abin da za a yi mashi haka nan wanda ya mone kazafi akwai haji da sauransu wasu ka ce irin wannan su ake kira manyan kabari wasu malaman suka ce a'a wanda aka nuna na ruku na azaba da za a yi mai wannan laifin duk dai sun ta tarifa daban-daban ƙarshe malaman suka ce abinda wato ake nufi da babban zunubi komai girman shi idan mai shi ya tuba ya bari shi kenan zai zama ba babba ba dan Allah zai yafi mashi kuna ganewa shi kuma ƙaramin zunubi da ake nufi da shi duk yadda kake ganin kankanta tsakanin yayi yau kai gobe kai kai sai ta kai waita to shi kuma zai zama babban zunubi shi yasa shi ma ba a kiran shi karami din domin da nasi na hadisi annabi yake cewa iyakum kuma har karatu zunub a jirtan ku da ƴan kananan zunubai da kuke rainawa irin su ɗan suka taru sun suke kai mutum wuta annabi ya buga misali da yadda manyan kananan zunubai suke halaka mai shi ya ce misali an zo ana bukata za a dafa abinci kai ne kake da yara sai ka ce kowa ya je ya kawo kara kwaya ɗaya ko ya je ya kawo wani icce kwaya ɗaya kowa ya je ya kawo sai a hada a dafa wannan abinci a ci kowa ya kushi an fahimta ma bayani akan cewa raina zunubi aremi ka aikata shi yau kai gobe to zai zama babba kuma zai iya halaka ka mana misali da hadisin da ya cewa kana da yara ka ce ku je kowa ya kawo kara kwaya daya a hada dan a dafa abinci wannan zai nuna yau haka kananan zunubi yau ka yi wancan gobe tore da suka taru abinda babban zunubi ke sawa shi ne a jefa mai shi cikin azaba to shi ma kananan haka za su zama mai shi amma yadda wancan kara kanana suka dafa abinci an hada su to haka nan shi ma wannan shi ya sa kullum malamai suke cewa yana daga cikin alamar imani da bawa idan ya yi abu ba daidai ba ya rika ganin girman abin komai kankanta shi ya rika jin ba daɗi me ya sa ya yi kaza ya rika ganin girman shi to alama ce ta imani kuma suke ce yana daga cikin alamar munafunci da faka mutum ya yi laifi zunubi babba amma ko a jikinsa shi baya ganin ya yi wani abu ba wani abin damuwa ba komai to alama ce wannan ta munafukai raina laifi ka yi laifi kuma kai kai ta ganin kamar ba komai kake ba alama ce ta munafunci yanzu ne hukukan da ake yi dinnan a ƙasar nan duk suna cikin wannan babin masu su sun yi amma ko a jikinsu ba sa ma jin sun yi ba sa jin laifi suka yi musamman suna ganin da yadda ma za su kare kansu yau an waye gari mai laifi shi ne ake shafa wato kamar wani ɗan gata kenan shi ne ɗan lele shi ne waye mara laifi kuma shi wanda bai waye ba kenan ka yi laifi ka taɓa dukiyar al'umma wannan ba komai ba ne ko a ciki da an magana sai a ce ai suwa da sun yi suwa da sun yi ba ka hangen lahirar ka sanda za a suka ka kabari wallahi babu kowa daga kai sai mahalicci malamai suka ce manya-manyan zunuban nan guda bakwai duk akwai nassi na Qur'ani a kansu da aka fara mana da ishraku billah a cikin wannan sabon mubikat suka kawo aya inda Allah ke cewa cikin suratul hajji kamar bishir billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح هكذا cikin surar النساء cikin surar da muke ciki da aka kawo magana wato cin dukiyar maraya yana cikin manyan abubuwa mun karanta aya ko kuma wato mun karanta ta a baya inna allazina yaquluna amwalul yatama wa zulman inna ma yaquluna fi butunihim nara hakanan cikin surar al-baqara da aka yi mala wato da aka yi magana na ce riba aka ce tana cikin manya-manyan zurbai Allah ya ce alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas haka nan da aka yi maganar wato jifan mata ka kandagu kamammu kaga mace ta wuce da hijabi wata hadari kai tare da jikinta kirif sai ka ce da Allah ya kare su wannan mata kai kai dai ka kare su kawai kai dai ka gama ci kaga mai kike ne sai abinda Allah ya ce ta yi sai kuma kana nema ka jefe su da wani abu daban wannan kuskure ne za ka iya shiga cikin wahala domin idan wasu mata suke yana kai mutum da kafirci Allah ya tsare to shi ne Allah ya ce innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat cikin suratul nur kenan haka nan gudu wajen yaki Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum al ladina kafaru zahfan zuwa ƙarshen ayar surar anfal haka nan da ake magana kuma wato ainihin innal ladina tadu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda haka nan kashe mu'mini Allah ya ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha duk waɗannan kun ga mubikar nasi na Qur'ani ya zo a kan su saboda haka kashare laifi ne babba me Allah ya ce
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
نعم الله قد قلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كذا ساشن كوي غورن أبين دا الله يفيفي تا ساشن كل شيء نوتخل لا للرجال نصيب من مكتسب ماذا سنع دربانسو جاك سنع أبين دا سكأيك تانالادا وللنساء نصيب من مكتسب هكذا سما ماتا سنة كسنسو دربان سنة ابن سكا ايكا تالالالا واسألوا الله من فضله واسألوا الله امادنا واسألوا الله من فضله فروجي الله لك قال لنسا ان الله كان بكل شيء عليما للي الله يكسن شيء دكا قومي مسهيني ko kace masani ne da kulli shay da dukkan komai ya san me kike gudana wannan aya an fadi malamai sun fadi sababin saukarta inda wasu kuma sun dan yi magana akan wannan sababin saukar wajen cewa eh ya dace ko ko akwai abin duba akai cewa wato ainihin Ummu Salama Allah ya kara mata yarda
amin
tace ya rasulullah يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أم سلمة تكي تشيروا ومنظور رسول الله ماذا سنة يأتي موكما باما زوا يأتي يأتي وانا أبني دا أكي سامو فللا تشهادة أكي سامو لا دام الجرمة أكي سامو الجنة توموكا شموكا فللا جامل هيكي با kamar tana ganin su mata maza sun tsere mana kinan da abubuwa na lada sannan wala sannan wala na nisful miras sannan mu muna da rabin gado su ko suna da kashi biyu mu ko muna da rabin nasu sai Allah ya saukar da wannan aya wala tatamannu ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba kada sashin ku ya rika wato ainihin gulin wani abu da Allah ya fifita sashen ku da shi Allah ya fifita maza da jihadi mata ba ku wannan jihadin ba to kada ku yi burin waccan abinda Allah ya ba su na falala ku ce kuma ta ba ku irin wannan abinda ake nema ai shine yadda ta Ubangiji da kuma samun lada ai haka ne ku in ku haka ne lirijali nasibun mimma kasabu maza suna da duk wani rabo nasu na abin da suka aikata yaki da suka tafi suka yi suna da ladan yakin su da farlanta musu ko kuma irin abin da aka farlanta muku ne da ya shafe ku kuma mata wannan nisa'i nasibun mimbar tasama su ma mata suna da nasu raban da abin da suka aikata na lada kinan kowane da abin da aka farlanta musu aka dora musu to in suka yi kowane bangare suna da ladan su ba wai waɗancan sun fi waɗancan bane Allah shi ke ba da ladan shi ke farlantawa shi ya dora ma maza yaki bai dora ma mata ba har ma da aka tambaya annabi ya ce ai aikin hajji shine yakin mata ko shine jihadin su amma jihadi na ta dau bindiga ko ta dau takobi ki dau waye ba dora masa ba wannan wanda ke nuna maka bambancin mutum da namiji Allah ya bambanta aikin su ya bambanta kowa da abinda aka dora masa yanzu ka dauki bangaren tarbiyya kai ba ma tarbiyya tun daga daukar cikin da renan cikin da haihuwar cikin bayan nan da renan ɗan dan yana da koko da ba shi nono har ya kwali har ya girma har ya fara san abinci wannan aikin da aka dora ma mata kai za ka iya shi ashe ka ga abin da suka aikata na aiki a wannan bangaren to ba suna da ladan sa'ara wanda kyan dora maka namiji ko kwana da aka baka da yaro jari ko kwana saboda kuwar shi ba ta nan har ta bar ta dauka zaka ga kai makan wata ko yayin kaka ce kai ayi hakuri ba zaka iya saboda ba aikin ka bane ko ka kai ma babarka kaga wannan aiki da aka dora musu su kai ba zaka iya shi ba to balle ko da a ce cikin kai ma za a baka daukar ciki Ya ji a ce za ta taho matsalaci, in ta zo ba za a hana ta ba, amma ta yi ɗakin ta yi. Kaga ladan da za a baka ka taho shi za a ba ta, ita tana gina na ta huta, amma kuma za a ba ta lada, irin naka don haka Allah ya bambanta. Ko? Kamar yadda kai ma naka ayyukan da aka ɗora maka ba za ta iya ba. Inda za a ɗora mata ita za ta fita, yau ranar nan da ake koɗawa, ka je ka ga mata masu aiki, ka ga yadda ake markabu da su. ta yi laushi kawai malam ba za ta iya ba to ga azumi kuma ta ce za ta yi abin da namiji zai yi sai ka ba zai yiwu ba sai yan kaɗan a cikinsu wannan kuma ba a kiyasi da su ko saboda haka abin da Allah ya tsara mu bari mu tafi a kan shi shi ne zama lafiya Allah ya ce inna allaha kana bi kulli shay'in alima lallai Allah ya kasance da dukkan komai masani ne game da abin da ya tsora ma maza da kuma abin da ya dora ma mata da bibikon da ya sa tsakaninsu wannan shi ne wasu ke ganin sabajin saukar wasu ka ce a'a maza ne suka nuna damuwarsu cewa ga shi su za a dora masu aiki ya fi na mata amma kuma wajen lada a ce duka ɗaya ne ko duk abin da maza da mata suka aikata an ce dai za a ba su lada zai fara daga goma ya tafi a nan kashi har 700 ba wani bambanci sai maza suke nuna damuwarsu to su mata abubuwa rabin namu ne amma kuma lada ɗaya shi ne aka ce wannan falalar dai kada wato abinda Allah kada ku damu da fifikon da sashi Allah ya yi ma sashi a kan sashi haka Allah ya tsara tsarin kar a damu kar a nuna damuwa tsakanin sashi zuwa sashi ne Allah ya ce
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
نعم anan baya can akwai hadisi da Ibn Kathir ya kawo tabbataccen hadisi cikin Bukhari ƙarin bayani akan kada kai burin abinda wata falala da Allah ya yi mu wani akan ka kai kai burin ta to an yi istisnai akwai inda za ka yi buri da fata din buri shine wuri biyu ya inganta cewa mutumin da Allah ya ba shi dukiya yake halakar da dukiyar wajen gaskiya ɗaukaka addinin Allah taimaka ma bayan Allah ko za ka iya ganin wannan ka ce Allah ka ba da dukiya irin tawani kuma ka ba ni ikon aikata ta irin yadda yake aiki da ita na biyu mutumin da Allah ya ba shi ilimi yake aiki da ilimin shi ma za ka iya buri da fata ka ce Allah ka ba ni ilimi irin nawani kuma ka ba ni ikon aiki da ilimi irin nawani wannan wuri biyu shine kadai aka ce ya halatta ka yi gifta amma wani abu daban na falala ka kira ka ce wane irin kaza na wane Allah ya ma ya bani a'a kai dai roki abinda zaka roka wurin Allah kar kai tsaye. Kun gane ne to? Wasu kare sharhi sun fito da karara, wasu malaman ba ka fitowa ka ce Allah ka bani dukiya kawai irin kyawani, ka ja baki ka shu. Sai in yana aikin alheri da ita zaka ce ka bani dukiya irin ta wani kuma ka bani ikon aiki da irin yadda wani. Amma yau sai ka joniyar ce Allah ka bani dukiya irin ta ɗan Karuna. Ɗan Karuna a ba ɗan uwa. An ƙaru na baka san da ya sami dukiyar tawaye ba? Ba tawaye mu annabi zamaninsa ba? Kuma aka halaka shi da dukiyar gabaki ɗaya? Don ka ce a baka ma a ƙaddara za a baka ina za ka saka ta? Kana da bankin da za ka kai ka aje? Zamanin ki da nadin ɗin nan? Amma yau ai bai kamata ka ce dukiya ka ce Allah ya baka dukiya wacce za Allah ya baka ikon aikin alheri da ita. Amma ka ce abu irin nawa na Allah ka bani malamai sun ce wannan wato shi shigi ne ko ba daidai ba ne. Ayar da malam ya karanto mana wacce ita ce ta ƙarshe wa li kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Allah ya ce li kullin ja'alna mawaliya wato dukka kowa wato ana nufin kullu a nan wurin wato mun sanya ma kowane magada mun sanya ma duk wato min ma tarakal walidani wal aqrabuna ja'alna mawaliya kenan wadanda suka mutu a min ma tarakal walidani abinda mahaifa wato iyaye biyu suka bari wal aqrabuna da yan uwa makusanta biyu to mun sanya musu mawaliya sune warasa kenan masu gadan su eh mun sanya ma iyaye biyu ko yan uwa makusanta biyu mun sanya musu masu gadin su. Inan bayani ne na gado aka koma kuma ana ƙara bayanin shi cewa yanzu ba haka ake kara daga ba a cewa zan iya ɗaukar ɗan wani in ce nawa kuma ya iya gado na ko kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira yakan ɗauko wannan sahabi muhajiri ya haɗa da wancan ansa ya ce wannan ɗan uwanka ne ku je ku zauna kamar yadda aka hada Sa'd bin Rabi da shi da Abdurrahman bin Auf. Nabi ya hada su shi Sa'd shi ne ainihin ba ansari mutumin Madina. Shi kuma Abdurrahman muhajir ya je da suka tafi ya ce to yanzu ga shaguna na nan ka zaɓi a raba an ba karibi ka ɗaure ga mata na nan su leƙo ka zaɓi wacce kake so mu sani kai kuma ka aura. Komai ya raba kina ka kamar rabon gado kina. Abdurrahman ya ce Allah ya sanya mu dukiyarka albarka da ahalinka nuna ma hanyar kasuwa. Ka ji mazaje ma ba ɗan aci a kwanta ba yau ka yanke ne shi kenan ga shaguna ga dukiya sai ka miƙe ƙafa banza ta fai wasu sahabbai ba haka suke ba ya ce a nuna mai kasuwa. Abdurrahman ya je fara kasuwanci kaɗan kaɗan yana yi lokacin da aka tafi yankin Tabuka annabi ya ce a kawo a taimaka za a tafi yaki na musamman sai ga shi ya aje dawaki suna harbin iska jira suke wa zai hawa a tafi yaki ya kawo su annabi na murmushi yana jin daɗi ya zama hamshakin mai kuɗi. Allah ya sanya albarka cikin dukiyarsa don cewa ya sai da na riƙa jin ko dutse na daga in ce a saya a Madina za a saya don albarka da Allah ya sa a dukiyata. Ko kaga wato ɗan uwa kenan to wannan abin ne Allah ke so ya rushe cewa yanzu gado mai yin sa shine wato iyaye da kuma ɗan uwa makusanta ko kuma su abin da suka bari to mai gadon su suke gada ba wannan ɗan uwa suka da annabi haɗa ba ta sahabbai ba su ne za su gado wannan an share ta ba nuna man lokaci ko ba na so karatun ya fita cikin abin da ake ɗauka. Ina jin wata kila ayar ba za ta fassaru gaba ɗaya ba sai mu tsaya nan abinda muka ji wanda ne dai na faɗi daidai Allah ya mana tare ya alada abinda ne kuskure daga shaitan dai Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa. Thank you.